بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم مساء البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكاتي الوامبا وإي وباريو منا قولي مع الله مدوك كنسركي دي أحد فسكو كمو أتايا دقاج كنجدا جنس أبان كسا أولنا داري نجوماء daya ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 23 ga watan 3 shekara ta 2023. Muna gode ma Allah wanda cikin rahamarsa da jin kansa da ganin damansa da zafinsa yasa rayuwar mu ta iso wannan lokaci ba tare da an yarga musu waɗanda suke cikin makwantai da Allah sun rududdige ko sun koma ga mahallicinsu ba. Ya ba mu wannan dama ba dan muna da fifiko akan ƴan uwanmu waɗanda bai ba su wannan dama ba sai dan falala da rahama ta sa. Muna roƙon shi ya ƙara mana daga falalansa. Muna roƙon shi ya kyautata ƙarshen rayuwarmu. Ya sanya ranar haɗuwarmu da shi ta zamto rana mafi alkhairi a rayuwarmu akan duka wata rana da muka haɗu da ita. Ya ƴan'uwa masu albarka, malamina kuma yayana shugaba Malam Sheikh Musa Adam mai hula ya riga ya yi kusan wasu bayanai da nake ga ya kamata a ce na fara dayi su a wannan wuri. Babu buƙatar la'alla in yi dogon maimaici a cikin abin da kila ya faɗa, na shi ɗin ya riga ya gamsar da dukkan abin da ba sai na maimaita shi ba. Sai dai ba zan gushe ba har sai na yi addu'a ta musamman ga wasu bayi a wannan gari wanda a fita na kafin dawowa Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsu. Daga wancan lokaci ba ƙara da fuska da su ba insha Allahu, sai kuma fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Mafi girmansu babanmu Alhaji A. Haruna dattijan arziki da kuma Alhaji Al-Qasim, wanda waɗannan bayan Allah musamman shi Alhaji Al-Qasim ban yi rayuwa ta kusanci da sanayya sosai da shi ba, amma Imam Ahmad yana cewa Allah ya ji gasa da rahama yace bambancin mu da su ita ce ranar jana'iza. To lallai muna roƙo Allah ta'ala ya sa izatan da muke da shi ga waɗannan bayi, Allah ya sa sun fi yanda muke tsammanin su. Na ambata su ne la'alla kawai saboda sanayya ta kusa, ba dan kefance wasu wanda suka rasu a bayan su. Da haka nake daga mambiyar addu'a da ta'aziyya ga duk wanda ke cikin wannan gari, kuma Allah ya amsa rayuwarsa, Allah ta'ala ya gafarta mishi. Sannan kuma wanda yake da falala, ya dace shi ma a faɗi falalan shi a wuri mai falala. Mun yi rashin Uba babban jagora sarkin dutse, wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a jihar Jigawa, kamar da kuka san a garin Abuja sarkin dutse a jihar Jigawa. Wannan da cijan arziki tabbas yana bin mu ba su sukan addu'o'i ba a wurin tafsiri kaɗai ba a cikin sujudanmu, saboda ya yi kuma an gani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan musulmin da suka rasu kaburburansu ya zauko dausayi ne na aljanna, ba rami daga cikin ramukan wuta ba. Idan ta wuta zo, Allah malaukin sarki ya sa mu yi ƙarshe mai kyau. Kamar yadda Malam Musa ya yi ishara, duk da kila bai faɗa da irin baƙin da zan faɗa a yanzu ba, zuwa na daga jihar Kaduna zuwa ne na zumunci ba na fifiko ba ne. Zumunci ne kawo da garin Gombe. Inda maganar fifiko ne, to da babu buƙatar ko cikin ƙwaryan garin Kaduna kila in tashi in fita. To amma la'alla wani abun kan sabbaba wani dalilin. Fata na dukkan abin da zan zo in yi a wannan gari ya zama alkhairi, Allah ka sauƙaƙe min ka bani iko. Dukkan abin da zan yi ya zama akasin haka, Allah ka ɗauke tunanina kuma ka bani ikon yin shi. Allah ka sa ya zamto haɗuwa ce wanda a ƙarshenta za mu yi farin ciki da juna, za mu yi ma juna fata alkhairi. Su masu da'awa ‘yan uwan juna ne. Uwa ɗaya ce kawai ba ta haife su ba, amma sukan fi uwa ɗaya uba ɗaya ma sha uwa da taimako. Shi yasa aka ji suna faɗi wa junansu, duk inda ka ga wanda ke aikin addini ka ce da shi ɗan uwansa yana gaishe shi. Wannan shi ne abin da ya haɗa mu, kuma ina fatan Allah ta'ala ya sa mu ci moriya wannan haɗuwa duniya da lahira. Watan Ramadana ‘yan uwa musulmi baƙo ne da ke zuwa ya tafi cikin sauri da sauƙi. Yau dai har an yi guda ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala yana fifita wasu abubuwa a kan wasu bisa falala ta sa da ikonsa da hikima a cikin yin haka. Ya fifita wasu wurare a kan wasu. Ya fifita haramin Makka a kan duk wani wuri wanda ba shi ba a ban ƙasa, hatta ibada a korinsa bai zama ɗaya da inda ba shi ba. Ya fifita ruwan Zamzam a kan dukkan sauran wurare. Ya fifita dutsen Uhudu a kan dutsen da ba shi ba. Kamar haka ya fifita a cikin mutane, ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan dukkan wani manzo da ma annabi gaba ɗaya. Kamar yadda zaɓin mala'ika Jibril ya zamto shi ne fice a cikin mala'iku. Allah bai gushe ba, har sai da ya ba lokuta muhimmanci, ya fifita wasunsu daga ciki, kuma ya sanya watan Ramadana ya zamto shi ne gaba da duk wanda ba shi ba. Don haka ya kwa masa albarka. Wannan damar da Allah ya bamu zai fi amshi abinci. Wannan numfarfashin da muke a cikin wannan wata, ku kirga kasuwanci kuke. Mai kasuwanci kuwa ɗayan biyu ke faruwa da shi. Ko yi kasuwanci mai riba, ko yi akasin haka, Allah ka yi mana tsari. Amma abinda nake so na ce, amfani da lokaci wurin abinda Allah yake so. Kuma ya zamto duk abinda rami mu yi ƙoƙari mu yi shi don neman yardan Allah. Babu wani abu da wani zai zo ya yi a ban ƙasa wanda ba a yi wanda ya fi shi ba, babu wannan abu. Idan ilimi ne, magabata sun shuɗe, mazaje sun tafi. Idan dukiya ne, an yi masu dukiya da tarin yawa. Haka nan idan matsayi ne, da tarauta da iko, an yi wanda suka fi. To don haka abin da ya fi, mai koyi, mai riƙo da abin da zai kai mu tudun mu tsira, shi ne riƙo da ikhlasinmu ya zamto muna bauta ma Allah ba ma shirka. Mu riƙe shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada mu yi ƙirƙira a cikinta. Waɗannan su ne jirgin tsira da duk wanda ya hau. Bawa ne shi ko ɗa, Allah maɗaukakin sarki ya tarfa magarinsa nono kamar yadda Bahaushe ke faɗi. A taƙaice, wannan tafsiri da za mu yi Alƙur'ani kogi ne, kuma watan Ramadana lokaci ne iyakantacce. Kowa da irin yadda yake bawa karatun da yake muhimmanci, da irin abin da yake ba da ƙarfi a kansa, musamman a tafsirin Alƙur'ani. Galibi kamar yadda wanda muke tare suka sani, so da yawa ni na fi ba da ƙarfi ne akan na farko yin bayani akan muhimmancin ingantacciyar aqida a rayuwar dan adam mutum musulmi, saboda ita ce hanyar tsira, ita ce kuma mabuɗin aljanna. Sannan na biyu, fito da darajar mazajen farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah ta'ala ya nuna shemu cewa idan muka yi imani da irin abin da suka yi imani da shi to mun shirya. Kuma sune Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi rubo da shiryar su, yace kar mu zage su, Allah ya ce ya yarda da su. A cikin su ne akwai surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sune imamu na farko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida, suka ce rabbana wa lakal hamd. Dan haka wannan yana daga cikin abin da babu wa muhimmanci a nan tafsiri. Sannan sai na uku shine gyaran zukata da dabi'u na al'umma, saboda Allah ta'ala ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan, tun yana masa a daidai ku har sai da ya hada shi gaba daya, yace wa innaka la'ala khulqin 'azim. To da haka idan babu gyaran dabi'u, musamman irin kasar mu yanda muke zama da halayyar mu, to lallai gaskiya za mu dade muna tsaye a wuri daya, ba mu je inda ya kamata mu je ba. Abu na karshe da za mu ba muhimmanci shine muhimmancin haɗin kan al'umma musulmi, muhimmancin al'umma musulmi da zanto tsintsiya kuma ɗaurin ki ɗaya, saboda dukkan mai kaunar shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya watsa masa mabiya ba, ba zai zo ya rarraba su yana ina wa ina wa ku zo mu ji, a'a, kowa za ka canta shi mai kira ne zuwa ga zuwa tunkuli, kowa da irin baiwar da Allah ya bashi, da irin gudunmuwar da Allah ya bashi, kowa ya bada abin da zai iya har a samu a kai ga nasara da wanda shine babban fatanmu. Don haka a ƙarshe zan yi addu'a ta musamman wanda Malam Musa ya riga ya yi na akanta, shine addu'a ga shugabanninmu waɗanda aka zaɓe su, tunda ba a daɗe da kammala zaɓe ba, ko rantsarwa ma ba a yi ba, ko wannan abu ne da muke musu fata alkhairi a kai. Muna roƙon dukkan wanda Allah ya sa yi nasara a zaɓuka a ko'ina yake, Allah ta'ala ya masa jagora, saboda lalacewar shugabanni musiba ne ga al'umma, gyaruwar shugabanni kuma nasara ne ga al'umma baki ɗaya. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi musu jagoranci akan nauyin da ya hau kansu, kuma Allah ta'ala ya sa su yi abin da ya kamata, ya sa su yi san barka. Da fatan dukkaninmu kuma za mu ba da gudunmuwa wurin gina ƙasarmu baki ɗaya. Najeriya ita ce kaɗai ƙasa ɗaya da muke da ita, ba inda za ka fita ka je kai daraja in ba ƙasarka ba. Don haka idan ta lalace, to dukkaninmu za ta shafa. Idan kuma ta yi kyau, muna fatan dukkaninmu da mu da 'ya'yanmu mu huta da wannan. Don haka muna addu'a ta musamman ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗora musu shugabanci, Allah ta'ala ya musu jagoranci, Allah ta'ala ya shiga cikin lamarinsu. A ƙarshe ina maimaita abin da na faɗa a baya, watan Ramadana kamar wasa za ku ji a ƙare. Duk abin da aka ce an fara shi, shi ya sa al'amarin alkiyama yake daban tsoro. Tunda Allah ya ce za ta zo, to kai shiri ka, ta riga ta faru, yaushe ne ya za a yi, ai wannan ba aikinka ba ne, an dai sanar da kai zuwa da to za ka ta faru. To don haka mu zanto cikin shiri da cikin kimsi da tanaji, na faɗa kuma ina ƙara roƙo Allah madaukakin sarki ya bani ikon faɗin abin da yake so kuma ya yarda da shi, ko kuma ya sa mu yi tarayya a cikin lada a cikin abin da zan ambata. Lokaci ya tafi kwarai da gaske, da nan tunanin ko da aya ɗaya ne a matsayin bude ba, amma gaskiya rashin yin ina ji a jikina shine maslaha. Gara mu haƙura insha Allahu ta'ala, Allah ya kai mu gobe sai mu yi cikin aminci, tunda kar ya zanto mun matsa. Amma lan ya ambaci bai san ta ina ne ke daga ina za mu fara tafsiri ba, insha Allahu ta'ala za mu fara daga muna cikin suratul baqara ne dama inda na baro. To kuma tsarin yanzu duniya an riga an dunkule ta, wai globalization ko? So duk abin da muka yi an riga an taskace. In muka koma bayan yanzu zai zanto akwai wancan kuma ana maimai. So don haka za mu tashi ne, za mu ci gaba ne a cikin suratul baqara insha Allahu ta'ala aya ta 115. A nan za mu tashi, tunda wanda muka yi a baya duka an taskace shi kuma yana na aiki. Don haka insha Allahu ta'ala a nan za mu ɗora. Ina ganin da wannan ya kamata in taƙaita a nan, kar ya zanto an matsa da yawa. Sannan lokacin karatu na ga damina ne take shigowa. Na yi magana yi shawara da wasu kafin nan in shigo, sai aka ce min ai in dai ba ruwa ake zabgawa ba ana karatu, na ce gwamba ɗiban ba da kun ci sunan. da ma tafi an ce ai kasuru an zo an ce a ta sallah zuwan bito na yadda saboda uzuri ne da suka faɗa na cewa kwanakin iyakantattu ne to amma dai yadda ya tsananta ina ganin yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunafiru haka ne ko yawa shi yakin addini ba a gamawa kowa yana abin da zai iya ne tafi idan an zo iyaka kowa yana yana abin da insha Allah okay to malam na tafi to ban sani ba ai na ganin sai dai ku abada ba za mu ce ni ne dukkan sakonnin da ya kamata in isar ina ga na isar da su galiban da suke bi na social media su ban ci ban iya dogon karatu ba sai ta sai wuri ya gure sai da ta da kura so dan haka nan dai a takeice kafin kila kurso malam kamar yadda na faɗa ina ƙara jan hankalin mu muhimmanci muhimmanta lokacin mu lokaci shine dan adam gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da shi ta fannoni daban-daban ta kalla a cikin Al-Qur'ani ya yi rantsuwa da dare wal layli ko ida yaksha ya yi rantsuwa da dahanzi wal duha ya yi rantsuwa da farkon yini wal fajr wal layalin ashr Allah ta'ala ya rantsuwa ya ce wal asr ko wannan rantsuwa wal asr malamai suka ce mafirin jahilai wannan lokacin sallar asr ita ake magana wasu na cewa zamani ana cewa abin nan ko amma ko dai wanne ne ya fi sa muhimmanci muhimmanta lokaci dan adam ya gane wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ke da shemu cewa mai iya kokari mu ribaci kuruciyarmu kafin sufaya da suke mu ribaci wadatar mu kafin talaucin mu ribaci abin da ya shafi dama da sarari na lokaci kafin lokacin da shagulgula na su yi ba mutum yau abubuwan da ke shagaltar da mutum suna da yawa wani ne ga to ai shi bai da komai a gaban shi rashin lafiya ba ne yake zuwa shagaltar da kai kila da kana ibada mai yawa in sai kaga kadan kake yi to kaga wanda ya zo yayi da yawan nan ya ribaci lokacin shi kwarai da gaske duk wanda kaga ya huta da wuri a rayuwa to bai ba lokaci da wasa haka za ka tara su ko a duniyance ko a lahirance ma duka kuma Allah ta'ala yana so ya ga kokari a duk abin da dan adam zai dan ya ce wallahi la jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin Allah na so ya kokari da rashin gajiyawa da jajircewa dan wannan shine abin da ya haifar masa sahabbai Allah ya kai saki ya daga su kuma amfani da wannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi da muka zayyano wasu daga ciki shine ya taimaka masa sahabbai din kaji Allah yana yabon su amfanin da suke da dukiyoyin su yasa Allah ta'ala ke magana ce alladhi yuti malahu yatazakka da dukiyar ma ta burge Allah ce khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga Allah ta'ala shi yana so ya ga in dukiya Allah ya baka Allah na so ya ga taimakonka na dukiya kaga muna masallaci Umar bin Khattab radiyallahu anhu lakin federal law ko malam yayi magana akan kudaitarwa na infaki ina nufin malam Musa Adam bin Kula wanda kaga wannan dama ce da ya kamata a ƙara ƙarfafa al'umma a kanta ganin sun yi din saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa misalin yadda duniya take ya zana musu duniya a matsayin wani zane ne bango guda hudu da sama da ƙasa da gefen hagu da dama yace wannan fa iya fadin rayuwar kuke wannan yace iya fadin rayuwar ta kada sai rinka jan zane daga layin sama yana yin na kasa da wani a gaba har karshe yace wannan sune matsalolin rayuwa kana fita wani zai tare ka sannan kake yaro da boka sai maka keke kai kana da keke ko duk unguwar ku ba mai mota ba matsala baka da ciwon kai in kana da aboki ma mai keke zaka ga duk ka ana tayar maka zaka wasar da sauran abokan ka duka ko ba cikin masu keke haka za a zo da an gama sai ka gane kai ashe ka ci waye shi ne matsala wani zai ga shi dai ya ci waye da ya gama ashe jami'a da an gama jami'a lebo market haka za a yi ta faru matsalolin rayuwa ke ana nan kuma sai ka ji an fara cewa to kake ya yi shiri da siga idan gidan ka biyu ne sai ka mai da su gudu kana so ka iya karatu ko ka hangi abin da ke nesa wa man nu'ammirhu zakasu fil khalq to wannan duk yana da alaka da lokaci me nake so magana akai shine jurewa kai abin da Allah yake so a lokacin da ya kamata saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zane wadannan layuka ya zo yayi wani zane dogo daga bangon da ke hagu har ya fice karshen nadama yace kun san me wannan suka ce a ce to buracin rayuwa ke dan adam akwai buri dan adam yana da buri mai tarin yawan gaske wallahi ban manta tun ina yaro na taba ganin wani dattijo mai shekaru gasin sa banja akwai baki guda daya a asibiti a kotiyar mu ba ta da lafiya mun je ga farobar fitsari bai iya ba fitsari a kwance da kyar da aka yi allura ɗan ji karfin jiki ko sai buka ya dauko takalmar shi ya je ga yana cewa likita ya ce zo ka sallame ni tafi gida to sai na dauka ka sa akwai damuwa ta zama wuri daya musamman ga mutum da yake da tijo kawai da ya koma ya zauna sai ya ce to Allah ka ban lafiya saura kuɗi abin kuka ne ba wallahi akwai inna fi dalika la'ibra akwai abu lura kwarai da gaske a inda rayuwar ta taso ke yace Allah kuɗi kawai da ban kuɗi kuma masu yawa sai wanda yake kallo ke gashi duk abin da Allah ta'ala ke faɗa na wa'azi ya je mishi ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ko kuma min dhu'fin ko aran ma kune iyayen aure Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya dace ku daga rauni shine na yarinta jariranta ga mayafi aka sa mai toshi an cinka da bashin ta da ya dauke ba aka iya sa hannu ka cire wanka da yaro sai ne mutum ya mutu irin ta ibu har ya mutu saboda rauni amma kana bashi 15-16 nan sai ka ji a ugwana cewa ba ko ni gagararre sai barare kaga me yake nufi bai ga kowa daga shi ka bi a hankali haka ne ka ji mutum na yadda abai ciki yana bude kirji ya dauka karfin da zai dawo ana cikin tafiya kuma sai ka ga kuma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sai rauni ya fara so kai da kanka ka san abinda aka ce kai da yanzu ba dai ba sai amma wani to irin wannan yanayin ke sa mutum ya fahimci abinda ya kamata yi a rayuwarsa ya gane aro Allah yake bayarwa shi yasa Allah ta'ala ba ce kar ka zagi zamani dan ni ne zamani baka ga kowa na juyawa banda ni ba shi kadai ne alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shine kadai mai cikakkiyar kamala amma duk wanda ba shi ba to yana kallo idan ilimi ne gaban sa za a tashi wanda ya fi shi kila ma dan da bensa ko in kasuwa ce gaban sa zai ga wanda ba a taba lissafi ba sai ka jin shi ke harka ba lokaci ne an baka aro ya rage mai kai da ita ya rage idan ka sa ina kai kaza to shikenan wato duk abin da aka ce za a tsara dan adam a tambaye shi aka da adam yake yayi wannan abu ka duba a duniya ka gani za ka yi zuwa jami'a ka ga malamin da duk aka fi alfahari da shi a department din in ka tambaye shi kuma ne ya karo ilimi wahalar da yake sha sai ka tausaya mishi sai ka ga shi yafi kowa ba ana alfahari da shi har a jami'a amma shi ma sai ka ga yana kashe kanshi da karatu me ya faru ce jaha ba a gani shi zai defense zai kaza to wannan fadan adam ne ga jiyayye irin ka zai tsare ina ga tsarin da za a yi wa mutum a kabari ina ga tsarin da za a yi kuma da Allah ta'ala zai ce wa kifuhu innahum mas'ulun ya mutum zai yi shi yasa zaman lafiyan kawai ka tashi kai aiki annabin ka sallallahu alaihi wasallam annabin sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyi da muke an ba shi aljanna an masa buɗi inna fatahna laka fathan mubina yadkar Allahu laka ma taqaddama min dhanbika abubuwan da aka jero dayan aka yi mana wallahi wani sai an yi da gaske zai rinka sallan jami a ce Allah ya yafe ma ka samu tabbaci daga malaika Jibril duk duniya ta ji cewa an yafe a yau wallahi sai da kuma sallaci zai je kofar shago kawai buɗe kwalban mirinda ya ce kai baka ji ayan ba ne dama ga alarmomi yanzu sun iya jayayya da ayin faraji a kan maka ya kuji yau ka ji ayin ba ne mu ne ba ai duk wanda ka ji Allah ya ce ya yarda da shi din in kai tunani ya ga imanin shi ya wuce wargi ne imanin muzakkarin imani da aka ba da ka nan suwa suna aka faru ba ka ci an yafe mai to na Aisha da na Hafsa sun ruwaito hadisai dukkanin su ɗaya ta ce yakan yi sallan da ya kafarsa ta kumbura da ita ce har kafan ta tsage ta tausaya mishi ta ce wai ba kai aka saukar ma da ayoyin an gafarta maka nan ba ya ce wallahi ne ta ce to kake ta wahala kanka irin wannan ya ce godiya nake ba zan zama bawa mai godiya ba kafa ta kumbura ta tsage kai ko kafan ka irin fuskanka saboda tsabar ado ko ba haka ba ne to ka gani haka abin yake sai na Abubakar radiyallahu anhu shi ma an ta mai bisharori irin waɗannan amma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa tsoro cike yace har sai ya haɗu da Allah ya samu nutsuwar hankali sannan zai miƙe ƙafa waɗannan su ne kakanninmu ba su ne iyayenmu su ne abin koyin mu su ne wanda Allah yake yana so ka san wanda Allah yake yana so ganin shi kadai abin sha'awa ne to ballantana koyi da shi kamala ce koyi da wanda Allah ya daga shi ina nufin sahabbai kamala ce ta rayuwa su ne farastamol din duk wata damuwa ta duniya in ka ji duniya ta yi makunci karanta Qur'ani idan ka karanta baka gane ba je a karanta ma tarihin sahabi ko wane ne kai random selection kawai sahabbai in dai sahabi ne ya tabbata sahabi ne su 100 da dauriyar nan kawai ka ce a gaya ma tarihin mutum daya cikin su wallahi ba za a gama ba har sai ka ji zuciyarka ta sallama ta sadu da in dai akwai musulunci a rabuta haka sahabbai su taka Allah ya zarfe su to kaga kuma koyi da su din yana haifar da zaman lafiya a ban kasa shi yasa muka ce zamu ba bayanin su muhimmanci sahabbai suna da san juna suna da san zaman lafiya suna da duk abin da Allah yake so ina roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace ba la bai so ba na'am yawa bai taimaka ya amshe ni so da haka ne ya kwa masa albarka mala ya faɗa magana addu'a kan mu raina addu'a ita ce magana ta karshe addu'a so da bamu da gatan da yake Allah bamu da gata la man ja'a la man jabihu illa ilay in kana zunubi ce ka tuba Allah zai amshe ka in kana da'a hada da addu'a fa innal hayya la tumanu alayhi alkitab bara a baka littafin ka da hannun dama sai kai murmushi kakkar rubuta ai ta addu'a anan za ka yi wa kallon da kujerar kana ya shi na'am ba mu sana to bismillah doctor kai muke ta jira gari na abu ko mai daga dama kai mana inda ka zauna yawwa so da haka kamar da kuka faɗa Allah ya sa malaminmu ya zo ya yi bayani an ba dakta Umar doka ji dama mu saurari kalmomi insha Allah wanda muke fatan su amfane mu ba tare da shi sun cutar da shi ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a dada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya fi mana karfe 9 ne aiko lokacin to insha Allah wani labi kwari na kiyaye lokacin Allah ya taimake mu dakta
ba mun yi magana ba
a gasar da zan tattaro masa
yayyo haƙuri za ka yi ma gaska ɗaure da sauri na dole samu kasu na gaske abuwa
Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wanda'a bi da'watihi wa sunnati sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa
rahmatullahi muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana mai albarka a wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda yau ne ɗaya ga wata ko sannan kuma shi ne majalisi na ɗaya na tafsiri na buɗe wannan tafsiri mai albarka ɗan uwana Amini ba wani in za mu ce ke turbura mana ka yi yawa sau da aka yi ce yaya na yin haka ne sau da jirgin za a zuwa duba kwaya ta yin nan da ke ganin jinsa zuwa gani muna man kamara ba da isuwa wannan guri mai albarka muna masa mara ba a cikin garin Gombe a wannan masallaci na ummuna Hawwa'u wanda insha Allah malam shi zai gabatar mana tafsiri na tsawon watan Ramadan insha Allah. Galibi muna rufe tafsiri 20 da amma wannan sai gobe sallah za a rufe. Ba wani yaro. Dadin na waje dawo gida kenan. Malam Umar Zaria ba dan waje bane, in ka alakantar da shi game da yadda muke mu'amala tare. Dan cikin gida ne. Sannan da yadda Alhaji Imran yake da wayo. Alhaji Imran da wayo ne shi. Duk wani wanda yake da tare da alkhairi daga dai an samu kwantar to Allah da sai ya mai da shi dan cikin gida. Muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi kuma wani abun farin ciki gaskiya duka families na zo na gan su musamman shi babban yayanmu Alhaji Balarabe da safin nan muka yi magana da shi irin tamu. Irin tamu ne aiko?
Yawwa.
Yawwa irin tamu ne amma ban san ma ya ce yana cikin garin Gombe ba. To Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Malam Umar tun lokacin da muka yanke shi ne zai gabatar da tafsiri muke ta waya da shi. Bayan Alhaji Imran ya tsaya ga ku yayi wayon da ya dace yayi kuma haka ya dace har tasowar Malam Umar har iso wansa fi jazakallahu khairan ya iso dan wani miscommunication ne aka samu ta yadda bai dace a ce yau ana bude wannan tafsirin kuma ni muna bude na wannan nan Masjidul Ahfad ba eh hakan bai dace ba amma dai uzuri ne kuma duka ya taso saboda abun ya zo a tattakure duka da shi yanke zuwan malam din da shirye-shiryen zuwa din duka a takure muka yi su wanda muna fatan waɗanda suka yi Allah Ubangiji ya saka da alkhairi kuma babban uzurin da ya aika da naka babban uzurin abu guda ɗaya ne ko wani ko maso shi ne wallahi shi ne shirye-shiryen zabe din nan abubuwa na zabe din nan ko mu shirye-shirye a can kawai an fara ne dai kawai yawwa ma ka abubuwa da yawa wanda zaben nan ya sa ba a tunanin tafsiri yanzu haka gidajen wasu abu na slot a gidajen rediyo wala har yanzu ba a gama biyan su ba wanda da ana kamar sati uku ko wata ma an gama biyan su to kuma duka wannan abu da din ne duka ya aifar to alhamdulillah kira da zangi shine don Allah yadda yau muka gurin a cike to ayi kokari ayi ta maintain don Allah musamman matasa kusa ka nesa ta zo mu kusa malam Umar sai dai mu ga shi a social media malam Umar malami ne mai nishadi sosai da sosai sannan har ka ta da'awa din nan so muke a duma ko ina yanzu muna da masallaci na sunna masu karfi guda uku a nan kusa daga nan ka tashi malam Kabiru a nan wajen yan man gida yana yi da yamma kana tsallakawa al'amfatu muna yi da jira mu zamu dan yi adjusting time din ina da babu da ne ko ai baba ba da ba wani wanda tsona shi ne da zu wani ba sai biyo waye ne ko yawwa insha Allah za mu duba tayin din ya zama lokacin da ko ni zan fara ya saba da lokacin da malam Umar ko malam Umar sai da dai wani lokaci za a zo a dan dai kanshen tafsirin wani wanda kai din malam Umar mun yi wannan magana da kai da zu insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk da cewa duka location din daban-daban ne wanda za su halarci nan wanda za su halarci din duka daban ne wanda suke halartar can dama ba sa zuwa nan wanda suke nan dama ba za su tashi je can din akwai aiki to kaga kuma guri ne gaba daya wallahi suna tana bukatar nan gabar kadan ma mu kara samun wani masallaci mai zabi a dauko wani koda mai kai Umar Zaria ba Allah ya saka da alkhairi ɗan uwa da na gani duka ina yau kowa fatan alkhairi Allah Ubangiji ya sa albarka ina muku albishi cewa wallahi za ku ji dadin karatu wallahi za a amfana Allah ya masa tawfiki aboki na yayana ta bangaren kurkura Malam Musa Adam mai gola ba zan manta da shi ba tunda muka yanke cewa Malam Umar da zai zo wallahi malam baya yanke waya da lokacin da ni har ni zan kira ki waya ya dauka ni kuma ina daga abuga nake dauka sai na ci abinci a kanka. Dole sai yana da wata matsala amma matsalar ta kanta da shi ne. In mun fita za ku warware ta, ka kalli da waya. Ya kuke kallo na. Sallah ku ji ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Alhaji Imran wannan family din Allah ya albarkace shi. Allah ya albarkace wannan family din. Muna alfahari da shi sosai da sosai kuma an yi aihuwa a family din. Shi wanda muke sa masa fatan alkhairi. Okay. Wannan muke ta masa fatan alkhairi shine babanmu. Ban san sanda Alhaji Abu Haruna ban san sanda kwatance da shi zai kare ba. Wallahi ina ga yadda mu mun kare. Ba zai taba karewa ba. Akwai nayi lakcha na mata yau kwana hudu to wannan zabe-zabe sai yasa bamu samu attendance da yawa na matan ba, sai nake cewa Allah sarki yau ban yi ciniki ba, na zo na yi wa'azi ba jama'a da yawa, na san mai wa'azi shi damuwarsa ya ga wanda zai ciniki a kansu, sakonsa ya je da ko'ina shi za ga muna tada hankali kan wannan kyamarori ne, ko ba zo ba duniya za ta ji. To eh Haruna Allah ya ji kanta, idan aka yi wahalar ruwa a gari in na zo gaishe shi in ya ga an cika na shi ya kofa a cike ce na yi ciniki, ai na yi ciniki, babban ɗinsa ne ce na yi ciniki, shi ne mai alkhairi ya ga alkhairinsa yana bunƙasa, shi ne abin da ake bukata. To muna bukata muna addu'a wannan family yadda abin nan family members din suka tashi suke ta kula da abin da aka bar musu, turan da aka bari the legacy da shi bawan Allah ya bari suna ta tsayawa a kansa, ya Ubangiji Allah ka aifar musu da su ma wanda za su tsaya musu a kansu, Allah ka aifar musu wanda za su kula da wayannan abubuwan su ma da suke ta abin da rayawa, Allah ya tofiki ganin lokaci ya tafi. Na zo na ga dawainiya da kwamiki suka yi wannan, ai wannan dawainiya na carpet ba na yanzu ba ne, tun lafi dawainiya da suka yi na lafi ba abin da za mu fara lafi ne mu saka musu fadin alkhairi, dawainiyan lafi ne ta sa na wannan ma ba za a sha wahala a kanta ba, dan kusan abin da aka yi a wancan shekara sai dai mu ce Allah ya saka wannan kwamiti din da alkhairi, kuma gashi yanzu ba an zo ana ta kara dorawa, haka za a yi ta yi har sai an tafi kabari, fatan mu dai Allah ya sa tun Allah muke yi, Allah ya sa kuma karbabbe ne Allah ya amsa mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam
wa rahmatullahi wa barakatuh.